ugly.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16.21.25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hauwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa da alamu hakurin PDP a Kaduna ya fara karewa kan dage zaben kananan hukumomi a jihar Har Karo na uku. Shin mai kungiyar hada kan kabilun Jamhuriyar Niger ke yi wajen wanzar da salama? Muna da rahoto kan tasirin sufurin jirgin sama. A yau Laraba muna da shirin ciwon kyamace da Aisha Mu'azu ke gabatarwa. Sai kuma mu kammala da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. Amma da farko ga labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar. Tare da fatar an wayi gari lafiya. Allah isa haka, Allahumma amin. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar. Shugaban addini a Iran ya bayyana goyen bayansa a hukumance ga dan gaban goshinsa mai tsatsauran ra'ayi a matsayin shugaban kasar na gaba a jiya Talata. Kwanaki biyu kacal kafin rantsar da Ibrahim Raisi a wani lokaci mai matukar mahimmanci ga Iran da ma gabas ta tsakiya. Kasar tana ci gaba da fama da takunkumin Amurka wanda ya lalata tattalin arzikinta, kana ya haifar da faduwar darajar takardar kudin kasar wanda ke shafar Iraniyawa talakawa. Karin mawuyacin hali da Iran ke ciki ya hada da karuwar yaduwar annobar coronavirus, inda hukumomi suka bada rahoton sabbin kamuwa da cutar da suka kai kimanin mutane 39,000 a jiya Talata, kusan mutane 2,000 fiye da waɗanda aka samu a ranar da ta gabata. A cikin jawabinsa, Ayatollah Ali Khomeini ya shawarci Raisi, tsohon ministan shari'a, da ya karfafa gwiwar talakawan kasar da inganta kudin kasar. Shakku game da dawowar sabuwar yarjejeniyar nukiliyar Tehran da ta wargaje a shekarar 2015 wacce ta sassauta takunkumin Iran a madadin takaita shirinta na nukiliya sun zama girgije mai duhu wanda ke tabarbarewa akan gwamnati mai shiga tsakani. Rushewar yarjejeniyar nukiliyar lokacin gwamnatin tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya janye Amurka shekaru uku da suka gabata, ya yi illa ga gwamnatin shugaba Hussein Rouhani mai barin gado wadda ta ga shahararsa ta ragu. Rouhani ya murtuke fuska a duk lokacin da ake bikin na amincewa. Wasu kungiyoyin agajin kasa da kasa guda biyu sun ce gwamnatin Habasha ta dakatar da wani bangare ko kuma dukkan ayyukansu a halin da ake ciki. Babban jami'in agaji na Majalisar Dinkin Duniya ya gargadi mahukuntan Habasha cewa zarge-zarge da ake yi wa ma'aikatan agaji a yankin Tigray mai fama da wasu sassan kasar yana da hadari kuma dole a daina. Martin Griffiths ya yi magana da manema labarai a cikin wani sabon yunkuri na neman karin abinci da sauran kayan masrufi zuwa cikin Tigray, inda dubban mutane ke fuskantar yanayin yunwa kuma ana zargin gwamnatin Habasha ta toshe kafar taimako. Kungiyar likitoci ta Doctors Without Borders da ta hukumar kare 'yan gudun hijira ta Norwegian Refugee Council sun ce gwamnatin Habasha ta dakatar da ayyukansu a ranar 30 ga watan Yuli. Labaran duniya kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. fiye da shekaru biyu bayan rushewar daular da ta ayyana kafawa da kanta da alama kungiyar ta'addanci ta Daesh tana kokarin sake gina sojojinta a hamadar Syria ta wajen amfani da yara ƴan maza da ma ƙananan yara wanda aka sari aka kawo su a ɓoye daga sansunonin ƴan gudun hijira da ke arewa maso gabashin Syria. Wannan bayanin wanda ya samo asali daga bayanan leƙen asiri na sojin Amurka wani ɓangare ne na rahoton da babban Inspector General na ma'aikatar tsaron Amurka ya fitar a jiya Talata kan ayyukan Amurka na ƙawance a Syria da Iraki. Musamman rahoton ya yi gargaɗi da cewar duk jerin har-hare da sojojin SDF na Syria da ke samun goyon bayan Amurka ke kaiwa IS wanda aka fi sani da ISIS ko Daesh na ci gaba da yin tasiri sosai a yawancin sansanin da kuma ƴancin walwala wanda hakan ya bata sukunin rinjayar yara marasa galihu don ɗaukar su aikin soji. Ƙungiyar IS ta fi ba da fifiko wajen fitar da yara maza daga waɗannan sansanonin zuwa wuraren horaswa a cikin hamadar Syria, in ji rahoton inda ya kawo bayanai daga hukumar leƙen asirin tsaron Amurka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi gwamnatin Iraki da azabtar da fursunoni da ake tsare da su a wuraren tsare mutane a ƙasar. Rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya ya taɓo batun halin da ake ciki a wuraren tsare mutane tun daga 1 ga watan Yulin 2019 zuwa 30 ga watan Afrilu na 2021.
Labarin duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Jam'iyyar PDP a Kaduna ta nuna hakurinta ya kare kan yadda hukumar zaben jihar ta dage zaben kananan hukumomi karo na uku a jere. Yanzu dai jam'iyyar ta ce in hakan ya ci gaba da faruwa za ta garzaya kotu. Ga rahoton Isa Lawal Ikara.
Alhaji Ibrahim Aliyu Sono shine sakataren jam'iyyar PDP jihar Kaduna kuma yace da gangan ma ake ta dage wannan zabe.
Mu a bangaren mu na jam'iyyar PDP ba mu ji dadin wannan abin da ya faru ba kuma ba mu goyi baya ba, amma ba abin da zamu iya saboda ba muke da haƙƙin sa ranan zabe ko kuma gudanar da wannan zabe ba. Kawai gargadin da muka yi akan wannan shine kasa wannan abin ya kasance na bakwai sakewa ba, domin in aka ya sake faruwa zamu dauki mataki ne na shari'a don mu ga mun kwato da ya dace akan wannan. Sannan dalilin da ya sa ake ta wannan dage-dagen zabe shine gwamnati ta fahimci cewa akwai matsala wajen gudanar da zaben nan, ba za su iya nasara a zaben nan ba, to me ya kamata su yi? Suna ganin dage zaben da za su yi shine zai bada dama ko kuma zai sa su samu dama su yi wani abu na zabe wanda yake in za a daga sau 100 ko sau 200 in zai za a yi zabe jam'iyyar PDP ita za ta zabe a jihar Kaduna.
Manazarta al'amuran yau da kullun kuwa cewa suke yawan dage-dagen zaben ka iya sanyaya guyoyin masu zabe. Lauya mai zaman kanshi a jihar Kaduna barista Shu'aibu Aliyu ya Musa na cikin masu irin wannan hange.
Irin wannan abin da ake a yanzu na dage-dagen zabe na farko zai kawo shakku a zuciyar mutane cewa gwamnati tana wani shiri ne na tattabbata akan mulki ko kuma waɗanda take so su ne za su yi mulki. Na biyu kuma koda an yi zaben ma misali an bari mutane su fito su yi zaben, wasu ba za su yarda da zaben ba saboda irin wannan abin da ake ta gani. So a takaice dai lalle mutane ba su ji daɗin irin wannan abu da ake yi ba.
Sai dai tuni shugabar hukumar zaben ta jihar Kaduna Dr. Saratu Dukku Audu ta ce hukumar ta gama magance dukkanin matsalolin da ke kawo waɗannan dage-dage.
Mun riga mun gyara shi abin da suke kira software a wancan karo shi returning officer din ne ke buɗe, to wannan zai ma buɗe amma PVC ɗinka wannan katin zaben da kake da shi zaka zo ka buɗe. In ka gama zabe ka sake kai kana wannan katin naka ba zai buɗe maka ba, zai gaya maka cewa ka riga ka yi zabe. Dama dalilin da ya sa muka daga zabe sau biyu cewa batiran na'urorin mu ba su iso ba, to yau Batra sai iso cikin daren jiya domin haka suna orin namu za mu sa Batra tabbatar mu shirya su zuwa ga zabe din to idan Allah ya yarda a ranar 4 ga watan Satumba za mu gudanar da zabe
wasu ƴan siyasa dai sun fara karaya game da zaben ganin yadda aka shirya gabatar da zaben farko a ranar 15 ga watan Mayu wannan shekara da muke ciki sannan aka maida shi ranar 5 ga watan Yuni kafin sake dage shi zuwa ranar 14 ga watan Agusta sai kuma gashi kasa da makonni biyu kafin wannan ranar zabe hukumar zaben ta ƙara sanya sabuwar rana wato ranar 4 ga watan Satumban wannan shekara da muke ciki Isa Loli Kara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a ƙarshen wani taron da aka kira a makon jiya a birnin Yamai kungiyar hada kan kabilun Niger wato NSC a takaice ta bayyana shirin kaddamar da ayyukan fadakar da jama'a kan batun zaman lafiya da karfafa dangantaka a tsakanin kabilun kasar da nufin rigakafin dukkan wata tashin tashinar bambancin kabila Lawali Ali Injibu ne shugaban kungiyar
shine tuna ma jama'a muhimmancin hadin kai da muhimmancin zama lahiya cikin wannan kasa abubuwan da suke faruwa kaman tifa kaman yankin Tilaberi kaman yanki na Tawa kaman yanki na Maradi abubuwa ne wanda suna tasama duka dan kasa mai kishin kasa hankali yau a ce ma an kashe magidanci guda daya ma abu ne na tashi hankali sai ana barke matsalar daga wancan yanki sai kaga halauta burda wani wannan yanki kenan shine babbar damuwar mu na cewa mu zo mu zamana mu tantamna mu karu waye ma mutane kai wace irin gudunmuwa ce za su bada bada labari da hadin kai ga jami'an tsaro shi yasa muka kira wannan taro domin mu kara jaddada ma mutane abinda koda ka sani sai ana kara tuna ma wannan zaman lahiyar na kowa da kowa ne bun majira sai gwamnati mu rika cewa gwamnati bata magance mu ba kaza ko batan ba kaza a'a ina ganin cewa ƴan kasa duka su ne gwamnati in ƴan kasa kowa ya bada gudunmuwar shi gwamnatin ta kana ta shine za mu magance wannan matsaloli
ayyukan fadakarwa akan zaman lafiya da amana daga cikin abubuwan da ita wannan kungiya ke mai da hankali akan su kenan
babban ma abin da kungiyar ta sa gaba shine fadakarwa ga zaman lafiya ga hadin kai na ƴan kasa gaba daya shi yasa muka yi amfani da tabbastaka ko in ce wasannin ji da cewa kowace kabila tana ciki da wakilan su a ciki su zo su zamana mu hada kai gaba daya a shimuda zaman lafiya shi ko wannan sai da waye kai waye kai kuma da ka sani da baka sani ba sai ana tuna ma kamar yanda Qur'ani ya ce fazakin fa inna zikra tan faulmu ka tunatar da mutane saboda tunatarwa tana amfanin mu ne to haka ne a zaman lafiya ma ko da mutum ya sani an ka tuna mushi ya duba yau hagu kaza ne aka kashe wannan da aka kashe kuma ƴan uwan mu ne jinin mu ne dangin mu ne ƴan kasar mu ne ba a Niger kadai ba duka musamman ƴan uwan mu na Nigeria kamar caji muna fatan waye kan wannan ya shiga kan kowa zaman lafiya shi huda ko ina duka Afrika da duka kasashe ma na duniya mu muna so a ce akwai zaman lafiya ko ina ka shiga ka komo lafiya
shugaban kungiyar hada kan kabilun Niger Lawali Ali Injibo kenan azantawar sa da Suleiman Muni Barma duk da tsadar sufurin jirgin sama amma tasirin sa da biyan bukatar sa na zama mafi inganci a zirga-zirgar jama'a da hajar su tabarbarewar tsaro akan manyan titunan Najeriya ke sa masu sukuni da masu kukutawa zabar tafiya ta jirgin sama ga Nasiru Adamu El Hikaya da rahoton
ba mamaki gwamnatin Buhari za ta cika aniyar jinginar da filayen jiragenta da kallashi biliyoyin naira wajen gyarawa ministan zirga-zirgar jirage Yadi Sirika ya kara nanata wannan muradi da ya fito tun 2017 lokacin gyara titin filin jirgin Namdi Azuko na Abuja kan kudin da aka ayyana naira biliyan 5 da miliyan 800 da hakan ya sanya karkata jirage zuwa Kaduna na wani lokaci
duka abubuwan da suka shafi tashoshin jiragen sama a jinginar da su ga masu iya aiwatar da su a samu riba daga su kuma kyautar su da yake ita wannan ma'aikata ba ta Najeriya bane kadai ta duniya ce baki daya muna kiyata turance one aviation abinda ake a America shi ake a Najeriya shi ake a Italy saboda dole ne mu yi shi daidai da yadda duniya ta aminta to wannan din insha Allah za mu ci gaba da shi a haka din kuma za mu tabbatar da daidai muke da duniya baki daya
baya ga filayen jirage na tarayya jihohi da dama sun gina filayen jirage don bukatun rage da wayar shiga mota na tsawon lokaci tafiya aikin haji ko ziyara Urushalima da ma sauƙaƙa baki shiga jihohin yayin wani gagarumin taro na farin ciki ƙarfi ko ku juyayi. Babban dalili da baya-bayan nan kan muhimmancin kafa filin jirgi shine lamuran tsaro da komai ka iya faruwa kan tituna, kama daga gamuwa da ƴan fashi, fasatar mutane, har ma da fargabar ƴan ta'adda. Tsohon gwamnan Yobe Ibrahim Gaidan ya somo shirin gina filin saukan jiragen sama a jihar na sauki kaya, inda yanzu sabon gwamna Mai Malabu ne yace zai kammala aikin.
Ai shi kago amfani biyu ne da shi. Jirgin fasinja zai sauka, sannan jirgin sauke kaya zai sauka. Ne yanzu haka jihar Yobe tana nan kamar lungu saboda dukkan abubuwa da muke so mu yi, duk wanda muka gayyace su zuwa Damatu, rashin airport din kan hana su zuwa, sai dai go wakilci wanda kuma baya biyan bukata. Galibi manyan wakilan kasashen waje wanda suke nan headquarter Abuja ya kamata a ce sun je Yobe, ba za su iya zuwa ba, amma za su iya zuwa Maiduguri saboda Maiduguri akwai filin saukan jiragen sama. So dukkan jihohi da suke da matsalan filayen jiragen sama ba wanda take da matsala kamar jihar Yobe. Bayan ba filin saukan jirgi, sannan akwai tsoratarwa hanya da ya tashi daga Maiduguri zuwa Damatu, mutane ba su ka son bi ba, ko jami'an tsaro za su ce karfe kaza zuwa kaza kada ka bi. To wannan ba abin da zai sa wani wanda yake sha'awar yin harka da jihar Yobe, ko na taimako ko na kasuwanci ko na wani abu daban na ci gaba, da zai sa shi ya zo Damatu. Saboda haka ne muke kokari mu ga cewa mun kammala wannan airport din, mu ma za mu iya mu zauna a Damatu a jihar Yobe mu gayyaci mutane su zo, saboda a tattauna da su, sannan kuma su gane wa idanunsu, ba kamar yadda muke kawo musu a rubuce mu zauna da su mu fahimtar da su ba.
Yanzu dai safara ta jiragen sama duk da tsadarsa ta fi shiga mota kwanciyar hankali saboda yawan hatsura da kuma rashin wadatar layin dogo.
Kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin Ciwon Yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, tare da ni Aisha Mu'azu. A yanayi na zamantakewa na ɗan adam da cuɗanya da juna, rayuwa ba ta yiwuwa sai da taimakekeniya, musamman ma tsakanin mata. Wannan shine akalar shirin a yau, kuma muna tare da Hajiya Zuwaira Ibrahim da Hajiya Fatima Dalla domin tattauna wannan maudu'in. Sai a gyara zama domin jin yadda zai kaya cikin shirin. Hajiya Zuwaira, mutane kan ce yana da muhimmanci a ce mata suna taimakawa juna, menene ra'ayinki game da haka?
Gaskiya taimako tsakanin mata abu ne mai kyau kuma mai amfani tsakani da Allah. Wannan dai ana magana akan na mata, ne in ba haka ba taimakon kanshi ma ko daga wane ne abu ne mai kyau kuma mai muhimmanci, saboda Allah bai yi mu ɗaya ba, dole sai wani ya taimaki wani.
To Hajiya Fati, yana wuya a ce mutum ya yi rayuwa shi kadai ba tare da taimako ba, baya taɓa yiwuwa, musamman a ce tsakanin mace da mace?
Gaskiya mu mata muna da matsala sosai, kuma matsalar mu muke ja kanmu da kanmu, saboda kin ga a takaice maza dan ga historian ne da ni, amma maza za su zauna su zo cin abinci da abun sai ga sun kulla hala kamar sun dade, haka za su zauna suna fira. To me yasa mata ba na ganin suna irin wannan? Ni kaina abin yana dauke min kai.
To wannan tambayar zan so ki an saka mata ba sa jituwa?
Ban sani ba, ko kishi ne ko jahilci ne, to ban sani ba, amma ni dai gaskiya ba rayuwa na ke ba, saboda ni da mace da namiji ma duk ban iya kawa da kowa. Yanzu kaman nan mukan zuwa su hata ka sallah, ku shiga wani waje sai kuka ga mace ta fito irin da mijinta, mun je sallah ne ko ta shigo masallacin da yaranta, wata ma ba za ta miki sallama ba, kina masallacin sallah ta zo yi, amma kina zo na masallacin a matsayin ta na musulma ta same ki a masallaci, to ita irin Hajiya ce, to ba za ta miki sallama ta ce miki salamu alaikum ba. Amma namiji duk inda ya ga dan uwan shi namiji yana zo, zai ce salamu alaikum kuma zai bashi hannu kuma za su gaisu. To wannan abin yana bala'in burge ni, me yasa mu mata ba ma yi?
To Hajiya Zuwaira, na dawo gare ki. A matsayin ki na mace, yaya mu'amalar ki ta kasance da mata, musamman idan aka zo fannin taimako?
Gaskiya ne, kin san mu mata muna da wata matsala ta musamman wanda Allah ya yi mana, wanda yawanci ko a addini an san da wannan, to balantana a wajen mu'amala. Kin san da yawa maza kan ce ai mata ba su da tunani, to maimakon su yi yanda za a fahimta, da gaskiya ne mu mata tunanin mu kadan ne, ba ma zurfafa tunani, to kuma amma ba duka matan bane haka. abin da yasa nace haka shine dai dalili na cewa dukan mu ba ɗaya bane saboda wata macen idan tai miki tunani za a tara maza goma ba za su miki irin wannan tunanin ba to balantana tsakanin mata
to wasu na ba da shedar cewa fatanin mata ba su taba haduwa ba ma da juna akwai wai kishi to ba ka gani irin wannan kishin yana shigowa ya dagula batun tamakekeniya tsakanin mata
yana shiga yana batawa shi yasa aka ce mu matan tunanin mu kadan ne in ba haka ba hajiya ban taba ganin ki ba ki taba gani na ba kawai sai in ganki in fara jin haushin ki kin ga wannan rashin tunani ya shiga ciki ga rashin tunani ga rashin addini da rashin tarbiya in ba haka ba meye zai sa yau yau na fara ganin ki sai in fara jin haushin ki ban san ki ba ban san me kika fito ba ban san irin albarkan da Allah ya miki ba hala in na mutunta ki na daraja ki albarkan da Allah ya baki sai in samu to mata kam suna da wannan ballantana a ce miki ta wajen abin duniya wannan gelan in kina da shi to baraki taba so wata mace ta samu irin shi ba sai ke kadai mata dewa na da wannan saboda kishin
kishin dai su ne a sama
yawa ni fa na taba cewa ni yanzu in a ce mace ta tsaya takarar shugaban kasa ni ba zan zabe ta ba
me
yasa saboda irin wannan
me yasa ba za ki dan mace ta tsaya takara ba za ki so ki zabe ta ba
saboda wannan kishin na mata da wannan hasadan na mata
kawai ba ka so ki zabe ta
kawai saboda ni ba wai dai ina jin mata ba a'a yanda kai in ke kika je misali yanzu ki zo ai duka mutum dan tara ne bai cika goma ba nobody is 100% to akwai abin da zaki zo nema wuri na ganin yanda Allah yayi maki da surar ki da yanda baki cikin kunci da wahala sai in ji kashin taimakon ki wannan abin da Allah yayi maki sai ya sa ɗan uwan ki mace ta ji ba ta iya taimakon ki da shi ba ta sanya kika yi wannan gelan kika siya ba ya kika yi wannan atamfan kika sai koko wani abu a'a sai kiga ta fito ta taimaki wa'anda suke cikin wahala
Hajiya Fati me ke jawo haka
abu dai na farko ni dai abin da na sa a cikin babba zahirci ne dan kin mutumin da ke da ilimi to ba zai yi haka ba amma san ma in wasu sai yi hakan sun kai irin biyar suka yi hakan to a nan shida da suka samu wata mai fahimta wanda ba za ta yi hakan kina zauna za ki ga wata mata ita in ta zo din ke kanki a matsayin ki na mace za ta burge ki saboda dabi'ar ta to inda a ce matan duniya irin haka suke koyi da shi kin ga ba za a samu wani matsala ba
Hajiya Zuwaira mutane na cewa ya kamata lokaci yayi da mata za su fito a dama da su a fagen siyasa lokaci yayi da za a tafi da mata a cikin al'amuran mulkin gwamnati da dai makamantan su kai kai wani abu da ya shafi al'amuran rayuwa to yaya ko za a kai gaci
wai abu ne mai wuya gaskiya ni kuma ba wai dun ina da hasadan ƴan uwa na mace ta yin bane a'a matsalolin ne na mata yanzu misali a ce ni Aminu ya kice sai kika samu wani matsayi to abokan aikin nan da aka hada ki da su mata ƴan uwanki ina tabbatar miki sai sun yi duk yadda suka yi suka raba ni da ke na gani ba to ɗaya ba ba to biyu ba kuma ya faru da ni ya faru da wa'anda na sani
kin faɗi wani kalubale da ke janyo matsala tsakanin mata to kike gani ya kamata mata da suke samun irin wa'annan makamai za su kiyaye domin wanda yayi abota da kai yayi aminta da kai lokacin da baka da komai a taso shine ya kamata ka dube shi shine zai baka shawara da ya dace amma wanda ya ka hadu da shi akan wannan mukamin ba na gani kowa ne za a taru a su zama cewa za su baka shawara na
to amma sai in an yi sa'a ne za ki ga in mace ta samu irin wannan matsayin za ta dawo da abokanta na da ni ban san me ke kawo irin wannan ba
ina mafita
mafitan da yake nan shine mu mata mu zama na cewa mun yi hankali dun hankali shike kawo kai tunani mai kyau ko bacin rai ne ya same ka in kana da hankali sai ka zanna tukunna kai tunani ka ga me ya kamata ka yi akan wannan bacin ran da ya same ka balantana abu mai dadi zama ya kamata mu yi tunani matuka kuma mu nemi maza ba mu shawarwari akan ire-iren wa'annan abubuwan
wato kina nufi ba yadda za a yi tafiya mata tsakanin su kadai ba tare da maza
baiwa saboda fadar Allah ne
wato su zama kamar jago
yawa ai baki ga wani abu hajiya ai ni ba ni cikin irin matan da suke cewa wai abinda namiji yayi mace ma za ta iya yi ai ko a ina ne ba ɗaya muke ba Allah ya riga ya ce su mu a karkashin su
Hajiya Fati wani irin goma baya rashin kimikekeniya tsakanin mata yake janyo musu duk inda kika ga mace ƴar uwarki cikin wani yanayi in dai da hanya da zaki taimaka mata to ki taimaka mata in kuma ba zaki taimaka mata ba ko ki ce mata Allah wadara kuma kar ki mata suka kuma kar ki mata kallon banza saboda kallo wannan akwai haki a tattare da shi kallo ne na ido amma akwai haki
wanda kallo tattare da kimikekeniya misali yanzu kin yi niyyar ki abinda kike so a rayuwar ki shine ki rika taimakawa mata ko da za ta miki kallon banza
yakan jefa su gaskiya a halaka kuma yakan jefa wa'ansu da dama ga iskanci musamman ci dai ciki in mutum bai ci ya sha ba zai iya aikata komai a rayuwa to wata abun ma da za ta cin ba ta da shi kuma ba ta san hanyar da za ta bi ta nema din ba to ce in kin san hanyar sai ki nuna mata koda ba ki bata ba in kika nuna mata hanyar da ita za ta nema kin samu ladanta ba wai sai ki dauko ikin bata ba ki ja ta jikinki sannan ki bata shawara sannan kuma sai ki nuna mata eh ga hanyar da ya kamata wanda za ki yi kaza
in ta kobata alfanin ki ke kenya bari mu magana akan kalubale misali yanzu na miki bayani nake miki akwai yarinyar da nake so in taimaka mata amma duk mutanen da na gaya musu mata ne suke ce min in kake fara ko zan suna cewa aji Allah ya saka da ni daya kenan daga cikin irin da dama da zai zai iya fuskanta
ai ni dai a matsayina na mace yar uwai zan baki shawara wannan sai bakon da zaki kake sake ki fasa dan ni gawata ce kuma ya in yake Belgium makarantar mu muke zuwa Islamiya ina dan da tun tana zama a bakin makaranta na shigar da Italy was kuma tun ban girma ba
ya alaka ku take
alaka mu eh akwai wani abu wanda tan mu wanda ban ji dadin shi ba na je gidanta so eh yana daga cikin abin da yasa na yanke zumunci tsakanin ni da ita saboda na nemi inda take ita ba ta nemi inda nake kuma na je gidanta hakan kuma babu abin da bata min ba to abu ɗaya ne ta mun sai ya dan dama wanda kuma ban gaya mata ba saboda da na je a matsayina na yanda muke mun tashi tun muna kankanan yara ji da sha ma har ya zaman to ma aifina ma sai a gidan mu za ta ci da sauran so ya zaman to yanzu mun dade ba mu haɗu godan shekara 10 daga baya na san inda take ta nemi lambar waya na muka waya ta gaya min inje rijiyar zaki same ta na je na same ta a gidan ta to abin da ya mun ciwo mijin ta ranan ina gidan na kwana ya zo da safi sai take boye kaman kan na ga mijin kaman dinga kaman bata yadda da ni ba kenan in yar uwar ta ta jinin sa ai ba za ta yi hakan ba yana daga cikin abin da yasa tun da na ga kawai sai na share lambar ta
ba ta gani ba ta kin da kika dauka da sauki ba
ina tsawi ko ai ina san duk mutum da zan yi mu'amala da shi da zaman to on the spot zaka shige ni akan abin da zan iya aikata da wanda ba zan iya aikatawa ba
to mi suraro a nan za mu ja labulan shirin ciwon yamace a yau domin jin cigaban wannan shirin sai a kasance da mu a makon gobe idan Allah ne kowa ne kuma ya raya ne yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da suka taimaka shi mu zo a gare ku musamman ma Salimun Abu da ya tubuta mana sauti sai bakin namu Hajiya Zuwaira Ibrahim da Hajiya Fatima Danda ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ne lafiya
Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Jamhuriyar Kamaru.
Zan fara shi na wannan makon ne da sai da Mr. Faris Jamhuriyar Kamaru an da ta yi mana cewar kwamitin da ke sanya idanu wajen ganin cewa kwamitin kasa Jamhuriyar Kamaru za ta iya kammala ayyukan da ta sa a gabanta na filayen wasanni da ma'otel-otel ga waɗansu ɓangarori daban-daban wadda ƙasar za ta karɓi bakuncin buga jimola na gasar cin kofin nahiyar Afirka a ƙasar Jamhuriyar Kamaru shin cewa ko ƙasar za ta iya tabbatar gasar ko kuma ba za ta iya ba za su iso ƙasar Jamhuriyar Kamaru a ranar 17 ga watan Agustan nan shekara 2021 sai kuma jaridar Horizon an da ita kuma ta fahimce mana yadda don majalisar dokokin wakiltar Vienna a jihar Alabama ƙasar Jamhuriyar Kamaru honorable Abba Ali yake kokarin mutaka gaya ya ga cewa ya wato haƙƙin al'umman mazaɓar da suka kai shi wannan kujerar kuma ya ce dole ne a tabbatar da gaskiya da amana musamman ma a majalisar dokokin ƙasar Jamhuriyar Kamaru jaridar da mai saje kuma cewa ta yi tabbatar hukumar sadarwa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru ya ce dai wani bangaren ta ya kama da wuta an yi da haka hanyoyin internet suka kone murmus sai kuma jaridan da media an da ita kuma ta ce mayakan bangaren yan awalin kasar Jamhuriyar Kamaru wanda ake kiran su Amba Boy suna ci gaba da halaka dakalin tsaron kasar jaridar The Guardian Post kuma ta hango mana cewar tsohon shugaban kasar tarayyar Najeriya Olusegun Obasanjo ya ziyarci Benin Yaounde Allah wata jama'a ta karrama shi kuma ya zamto babban bako a wajen bikin yaye ɗaliban wannan makarantar na shekarar 2021 nan za mu kammala shirin da namu na wannan makon ne da jaridar La Nouveau an da ita kuma ta gurmunta mana cewar babban kotun DCS ta kasar Kamaru da ke binciken manyan ma'aikatan gwamnati waɗanda suka yi raba ciki a kan kuɗaɗen talakawan kasar yanzu dai ta gurfanar da ministan kuɗi na ƙasar Jamhuriyar Kamaru
Dr. Louis Mutasi domin yi masa wadansu tambayoyi kan wadansu makudan kudade na tallafin corona wanda babban bankin bada namu ne na duniya FMI suka mikawa kasar jamhuriyar Kamaru. Yanzu dai ana binciken sa ne ganin yadda kudaden sama da miliyar 180 suka kasar dabo a kasar ta Kamaru. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Hawwa Umar da na jagoranci shirin ke cewa sai da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikinmu a Washington za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin nake cewa mu kasance lafiya.